Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi gargadi kan abin da ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani gagarumin hari a kogin Bahar Maliya. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi Allah waje da hare-haren da 'yan tawaye mayakan Houthi ke kaiwa a kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya. Haɗin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take yi a Ukraine na janyo Allah waje daga ƙasashen duniya.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Rivers a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 11 sakamakon wani hatsarin kwale-kwale da ya faru da yammacin shekarun jiya Talata a yankin Andoni da ke tsibirin Boni. Sannan za ku ji cewa a wannan makon ne kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta fara zaman duba ko akwai buƙatar a samar da wani matakin wucin gadi akan Isra'ila don ƙoƙarin dakatar da yakin da ke faruwa a Gaza. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan ƙalubalen da wasu matan aure a jamhuriyar Nijar suka fuskanta a shekarar 2023 da ta gabata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A kokarin shi na bayan nan na ganin an kaucewa yaduwar yakin da ake yi a Gaza, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi gargadi kan abin da ya ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani hari mafi girma a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida wa manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain na Manama a ranar Laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya. Ya ce waɗannan hare-haren na an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aiki na kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai, kuma shakka babu mutane na ji a jika. Ƙasashe sama da 20 da suka hada da Bahrain sun lashe takobin yin daren ga 'yancin bi ta ruwan na Bahar Maliya, cewar Blinken bayan tattaunawar shi da Sarki Hamad bin Isa Al-Khalifa na Bahrain. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah waje da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya, inda ya yi kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan ƙasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba, amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa ƙaruwar farashin abinci, magunguna da makamashi. A cikin wata yarjejeniyar daftarin kwamitin da ƙasashen Amurka da Japan suka rubuta, mambobin kwamitin sun yi kiran da a gaggauta taka burki ga hare-haren. Suka ƙara da cewa hare-haren na haifar da cikas ga sha'anin cinikayya a duniya da 'yancin da damar su ta tafiya akan ruwa da ma sha'anin tsaro da zaman lafiyar yankin. Wannan matakin dai yana zuwa ne a matsayin martani ga jerin hare-haren da amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi da tunkarar jiragen da ke tafi akan ruwa da mayakan ke yi ta amfani da kananan jirage, lamarin da ya dagula harkar tafiye-tafiye akan ruwan mai matukar mahimmanci da ya hada ruwan yankin Arabia da na Mediterranean. Haɗin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take yi a Ukraine na janyo Allah waje daga ƙasashen duniya, ciki kuwa har da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Rasha ke da wakilcin dindindin a cikinsa. A jiya Laraba ne mambobin kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Burtaniya, Faransa, Japan, Malta, Koriya ta Kudu, Slovenia, Amurka da Ukraine suka yi Allah waje da mugun hare-hare uku ta sama da Rasha ta kai a ranar 30 ga watan Disamba bara da ranar 2 da 6 ga watan Janairu. Kwamitin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa an kai waɗannan mugun hare-hare ne a wani bangare ta yin amfani da makamai masu linzami samfarin ballistic da makaman da ke cilla makaman masu linzami samfarin ballistic da aka samo daga ƙasar Koriya ta Arewa. A makon jiya ne dai mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa lalle waɗannan hare-haren sun yi kamari kuma abin damuwa ne matuƙa. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers a Najeriya ta yi ƙarin bayani dangane da wani hatsarin kwale-kwale da ya faru a yankin Andoni a tsibirin Buni ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 11. Rundunar ta ce ƙwararren jami'anta na kan aiki don gano ragowar gawawwakin da ke cikin ruwa. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Port Harcourt.
Bayanai dai na nuna cewar da yammacin jiya ne wani karamin jirgin ruwa wato kwale-kwale ya yi hatsari a shiyar Andoni da ke jihar Rivers, inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar akalla mutane 20, haka kuma an nunar jama'ar da ke cikin jirgin kamin gamuwa da ajalinsu suna kan hanyarsu ne ta zuwa tsibirin Buni. Jirgin na ruwan dai da aka tabbatar da kifewarsa ya nutse nan take a cikin ruwa, kuma hukumomin tsaro a jihar Rivers suna ci gaba da kokarin labo ga wakin da suka saura na dimbin jama'a da suke cikin jirgin sakamakon wannan hatsari. Kuma mafi yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da kananan yara. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta tabbatar da wannan lamarin, kuma ta ce mutane akalla 11 ne suka rasa rayukansu. DSP Grace Orenge Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers. Tana cewa ne mun samu wannan labari na wani karamin jirgin ruwa na kwale-kwale da ya taso daga garin al'ummomin Oka wato Andoni da ke jihar Taribal, wanda ke kan hanyarsa ta zuwa tsibirin Buni. Jirgin dai ya kife da mutane nan take, kuma 11 daga cikinsu sun rasa rayukansu, sannan kuma mata ne da kananan yara. Sannan kuma ina son tabbatar maka da cewa mun tura jami'anmu da suke da kwarewa kan ruwa domin ganin cewa an ceto wasu gawawwaki da suke kan ruwa.
11 passengers were drowned.
Akwai dai bayanai da ke nuna cewa hatsarin jirgin ruwa na ƙara yawaita a sassa daban-daban na Najeriya. Musa Kilemin Ifeazu shine shugaban kungiyar direbobin jiragen ruwa ta ƙasa.
Is it the responsibility of the boat owners and handlers to ensure that the life jacket that they even have are functional?
Idan waɗannan hatsura a iya kauce masu muddin akai abin da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ta hanyoyi biyu. Hanya ta farko dai ita ce a ɗauki matakan da suka kamata domin lodin da ake wanda ya wuce kima. Na biyu kuma a yi amfani da rigar kuɓuta daga galerin hatsarin jirgi musamman ga matafiya a sassa daban-daban na Najeriya. Ita ma wata 'yar jihar Rivers da ke tafiye-tafiye kan ruwa ta ce,
one of the reasons why people cause colors
tana cewa ne akwai bukatar yin aikin wayar da kan jama'a musamman ga direbobin jiragen ruwa da matafiya a cikin ruwa. Ya kamata fasinjoji su yi amfani da rigar kariya domin kaucewa galerin hadarin jirgin ruwa. Kungiyar masu jiragen ruwa ta Najeriya dai ta ce hadarin jiragen ruwa a sassa daban-daban na Najeriya shine babbar matsalar da ke damunta, domin kuwa a shekaru 10 da suka gabata an tabbatar da rayuka 300,323 sun salwanta kamakon hadarin jiragen ruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Kuma ko a baya-bayan nan sai da mutane 5 suka rasa rayukansu sakamakon hadarin jirgin ruwa a jihar Anambra dake kudu maso gabashin Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Laraba ne gidan talabijin ɗin ƙasar Belarus ya ruwaito cewa hukumomi sun aike da wani rukunin yaran Ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin Ukraine da Rasha ta mamaye. domin ba su horo tare da sojojin kasar ta Belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin gobara. Ukraine da bangaren yan adawa na Belarus sun yi zargin cewa Russia ta gama baki da Belarus inda suke aikewa da dimbin yaran Ukraine zuwa Belarus ta hanyar da bata dace ba. Lamarin da masu tattaka suka bayyana da wata farfaganda ta hure ma yaran kunne yadda za su kijin wato yadda za su kijin injinin Russia. Rahoton na jiya Laraba ya bayyana cewa 35 da aka dauko yara 35 da aka dauko daga garin Anstrais dake gabashin Ukraine da Russia ta mamaye inda hukumomin Belarus suka ce sun aike da yaran zuwa garin Mogilev dake kudancin Belarus. Wata kungiyar Amurkawa yan asalin Afghanistan mazauna Albani a birnin New York na nan Amurka sun bude wata cibiyar al'umma domin taimakawa tsugunar da sabbin yan Afghanistan din da suka shigo Amurka. Yan kasar ta Afghanistan da suka tserewa kasar su bayan da Taliban ta amshi iko a kasar a shekarar 2021 sun samu taimakon da ya tsere da su daga shingen tsarin dokokin shiga Amurka domin fara sabuwar rayuwa a nan Amurka. Mataimakin shugaban cibiyar al'amuran Amurka wato Amurkawa yan asalin Afghanistan Yusuf Sharzad ya shaida wa muryar Amurka cewa a lokacin da gwamnatin Afghanistan ta wargaje an samu karin yan kasar da suka rika yi wa Amurka tsinki yadda gwamnatin Amurka ta gaza iyawa da lamarin su abinda yasa ya zama wajibi a taimaka musu. Yace sun dauki hayar wani wuri domin samar da matsugunni ga sabbin shigowa domin fara rayuwa a nan Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu. A wannan makon ne kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Dinkin Duniya za ta fara zaman duba ko akwai buƙatar a samar da wani matakin wucin gadi akan Isra'ila don ƙoƙarin dakatar da yakin da ke faruwa a Gaza. Kate Bartlett dake birnin Johannesburg ta bayyana tarihin yadda gwamnatin Afirka ta Kudu ta dade tana goyen bayan al'ummar Falastinu. Ga Sarfila Hashim Gumel da fassarar rahoton ta.
Kasar Afirka ta Kudu ta je ICJ ko kotun duniya dake Hague tana tuhumar Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza. A ranakun Alhamis da Juma'a kotun za ta saurari muhawara daga bangarorin biyu sannan za ta yanke hukuncin kan ko za ta bayar da umarni na wucin gadi da zai dakatar da Isra'ila kai harhara a Gaza. Clayson Monyila kakakin sashen hulɗa da kasashen waje na Afirka ta Kudu ya bayyana dalilin da yasa Afirka ta Kudu ta dauki wannan mataki.
There are ongoing reports of crimes against humanity and war crimes.
Ana ci gaba da samun rahotanni laifukan cin zarafin al'adama da laifukan yaki da ake aikatawa da kuma rahotanni da ke nuna cewa akwai ayyukan masu daidai da matakan kisan kiyashi ko laifukan da ke alaka da shi kamar yadda aka ayyana a yarjejeniyar dakil ko hukunta laifukan kisan kiyashi ta 1948 wanda har yanzu ana ci gaba da aikata kisan kiyashin a Gaza. Afirka ta Kudu da Isra'ila duk su rattaba hannu kan yarjejeniyar. Masana harkokin shari'a sun ci cikakken shari'ar da za ta tabbatar da cewa Isra'ila ta aikata laifukan kisan kiyashi zai iya daukar shekaru. Amma sauraron kara a wannan makon wani mataki ne na gaggawa na neman a gaggauta daukar mataki kan Isra'ila a halin yanzu. Idan Afirka ta Kudu ta yi nasara a wurin da ake wa lakabi da kotun duniya zai zama abin kunya ga Isra'ila a duniya kamar yadda lauyoyi suka shaida wa muryar Amurka a wannan makon. Duk da haka yayin da hukuncin da kotun take yankewa ba koyaushe ake bin su ba. Misali har yanzu Rasha ta ki yin biyayya ga umarnin kotun na shekarar 2022 na ta dakatar da mamayar take yi wa Ukraine. Mia Swart wata farfesa a fannin shari'a ta duniya a jami'ar Witwatersrand ta Afirka ta Kudu ta yi bayani.
Enforcement is typically the Achilles heel of international justice at the ICJ.
Tabbatar da hukuncin na kotun duniya ta ICJ da alama Isra'ila ba za ta yi biyayya da shi nan da nan ba na dakatar daukan matakin soja idan kotun ta ba da umarnin hakan. Kuma hakan zai je gaban kwamitin tsaro. A matsayinta na mamba ta dindindin a hukumar Majalisar Dinkin Duniya, Amurka tana da ikon hawa kujerar naki kuma bakawa ce ga Isra'ila. Washington kamar gwamnatin Isra'ila ta kira ƙara Afirka ta Kudu maras inganci. Taimakon da Afirka ta Kudu ke baiwa al'ummar Palestiniya dade, inji Gerald Kemp, wani farfesa a fannin shari'a na Jami'ar Yammacin Ingila, Bristol.
There is also an historic reason for this, the African National
Congress. Har ila yau akwai wani dalili na tarihi. Jam'iyyar African National Congress da ke mulki a Afirka ta Kudu tana da dangantaka da mutanen Gaza, Palestinawa. Don haka akwai muhimmin tarihin cewa Afirka ta huji ce akan gaba wajen kai Isra'ila gaban kotun ICJ. Ita kanta Jam'iyyar African National Congress ko ANC a takaice ta kasance a da an haramta mata gwagwarmayar neman yanci, wacce ta jagoranci gwagwarmayar yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu. Kuma ta ce tana ganin irin haka a cikin halin da Falastinawa ke ciki. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela abokin tsohon shugaban Falastinawa Yasser Arafat ne, kuma ya yi fice wajen cewa yancin Afirka ta Kudu ba zai kammala ba har sai Falastinawa sun samu yancin kansu.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da fassarar wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka hoiba.
Wannan takunkumi da muka shiga makwabtanmu kasashen mu amannan mu da muke tare da su ne yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko dadi ya zamana sun kora mana takunkumi wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta abinda bamu saba ba bamu saba bane shi saboda rashajeniya ce tsakanin mu da Nigeria shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace
amma za ba su iya kama mu su iya kama yaran mu ne cin su mu ne shan su mu ne sutura su mu ne makarantar su a tsadar rayuwa yanzu abinda zaka ba yaran ma ya gagare ka karamiji in yau sai ta yi shi tunda sai sai kai har dare bai zo ba sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa gaga yazo ya kwance.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda daidaikun jama'a da dama ke daukar waɗansu matakai da hankoran ganin sauyi a rayuwarsu a sabuwar shekara, haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun dauki matakan inganta rayuwarsu. A yau shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure a jamhuriyar Nijar waɗanda suka nemi a saya sunayensu, saboda haka za mu gabatar da su da sunayensu na yanka da suka hada da Zainaba da Yadi da Fatsuma da kuma Zuwaira waɗanda suka bayyana kalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma yadda suke so hukumomin kasar su sa gaba bana a hirarsu da wakilinmu Tamar Abare.
Wannan shekara dai da ta huce to Allah shi kanta Allah shi kan mutum ban mu rasu ba eh ko ba haka ba tunda tsakani da Allah shekara ce mai kalubale hasali ma gare mu mu mata saboda ban muka dauki fanni fanni na rayuwa mu muka shiga takura akwai fannin tsaro fannin kiwon lafiya fannin ilimi na yara fannin likita to wannan duka fannonin wannan alhamdulillah in ta dauko fannin tsaro na kasa yaran mu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lahiya ta tsakanin kasa da kasa da kuma lahiya ta tsakar gida iyan mu ne ake kaiwa in kika diba gungun nan nawa in kika dauki wajen talibiri kika dauki wajen difa wajen kai dukkan in kika dauki Niger kin inda babu takura to ina jin sai dai in ce kaman mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai dan dama dama kuma iyan mu ne soja ake kaiwa kuma su ne suka zamana su da suke sassa kare kasa kuma su ne suke fuskanta kasa kashe hare hare tunda dukkan dai in an je gurin kare kasa su ne ake samu kan fagen yaki to kin ga nan an bar mana iyan mu marayu an kashe mana su yara marayu an bar mu da su an bar matan mu sun zama zawarawa diyawa wannan ma kin lura matsala ce barin zawara diyawa ga yara marayu wannan shi kadai aka barka da shi ukuba ne to
ina ga ita kanta rayuwar abinda za a ci a sha, ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka, kuma bisa ga wannan abu ya zo na canjin yanayi, na canjin iko da ya shigo, aka sama kasar mu takunkumi. Wannan takunkumi da muka shiga, makwabtan mu, kasashen mu, amannan mu da muke tare da su na yau da gobe, ba tun yau ba, wanda muke raba wuya ko dadi, ya zamana sun dora mana takunkumi. Shi kuma takunkumin nan kanka babu magani a gida, kin lura wannan rishin magani ya sa mace-mace a likita ba kadan bane, bisa kan lahiya akwai matsala. In kika dauko fannin lakwal, to wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta, abinda bamu saba ba, bamu saba ba da shi, saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da Nigeria, kuma wannan abin aka zo aka katse shi tsakanin mu da su. Shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace, saboda ji baki ga alkita in ana aiki, daga an cire wutan nan akwai jiwa su mutu kan aihuwa, jiwa su mutu ana musu tiyata, kinga kasuwanci da mata suke yi, yaro nana nan ma ne, mu kamar yanzu na dauka miki misali, mu nan jihar da magaran ina ne wurin kasuwar mu, nan shiga Nigeria kasa makwabciya wanda muke ta tare da mu, da muke saye da saida yau da gobe, Kano shi daga da magaran bisa zuwa Kano, to ketare iyakar ma ya zama na matsala. Mata abin tausayi, an bar su da yara, saboda mata suke tare da yara dare da rana, to kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah.
To yanzu bari mu koma wajen malama Zuwaira.
Lalle ita wannan shekara ta tahi, amma ta bar mu da darura. To mun gode ma Allah tunda da ranmu da lahiyar mu, kuma Allah ya ce a roke shi, shi maji roko ne. Lalle ana shan wuya. Yanzu kin ga ko banki kika tahi daukan salar hikin tausaya ma ma'aikata, kin koso ka wuni baka samu wataran sai ka komo da sahi. Daga nan ma ka san akwai wahala, abin da bamu saba ba. Ga tsadar rayuwa, in ka dauko kudin kamar an warce maka, Allah dai daidaita mu. Shi kadai muke wata, kuma su wannan shuwa gabanin su ma Allah daidaita mu.
Bari mu koma wajen malama Fatima.
Gaskiya muna cikin matsaloli, muna cikin matsaloli wallahi, na mu da yara maza ba su iya kama mu. Basu iya kama yara, mu ne cin su, mu ne shan su, mu ne suturar su, mu ne makarantar su, mu ne lakwalkin su. Ga tsadar rayuwa yanzu, abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka, kana ta bige-bige da kyalkaje ka samu can ka kamo, can ka kamo ka bada. Yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu, namiji in ya mu sai ta yi shi, tunda safe sai kai har dare bai zo ba, sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa gagaga ya zo ya yi kwance. Gari in ya waye ba ki sanin ta yi shi, daga masallaci ya ta yi ya barki. Gaskiya muna tare da wahala. Ga an je shaguna komai yayi tsada, shinkawa daga 170 sai 150, in kana cin kilo 3 a gidanka ai matsala ce, banda kayan miya ita ma masara tsada, hatsi tsada, mure ga mu nan dai kayan miya in kika je da dala 100 ce wa ni, biki san ba ma abin da zaki tsinto, kawai dai ana nan ana rayuwa dai.
Mu dawo sai yanzu kuma malama Yabi, bisa kan abin da zan mi na shekara wannan da ta huce, ta cikin tashin hankali, ta cikin bala'i da muka gani, Ubangiji Allah ya sassauta mu komai. Mun ga abu iri-iri, ga rishin abinci, ga wahalar yara, ga rishin magani, muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida, maza sun saka mu. Yo yanzu kamar iyaka, muna zuwa Nigeria mu je mu saro mu zo. To yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu, ko ka kawo kaya bai da arha, dole in kace tsada zaka kuma haloki saiwa, kasuwa ita kanta tayi tauri.
To bari mu dawo wajen malama Zainab. To malama Zainab, ga shekara ta 2024 ta kama, kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka dauki mulki?
Alhamdulillah, tunda dutsen rabobin wannan da aka gani muna nan, ba mu yi kasa a gwiwa ba. Alhamdulillah, a'a ba mu je ko ina ba, wallahi ba mu yi kasa a gwiwa ba, illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana, kuma zai ya sare insha Allah, saboda muna sa ran insha Allah, tunda akwai tattauna da ake tsakanin magabata na kasa da kasa, duka abin da ya zahi gaban shi huciya, ko ba haka ba? Muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillah ta'ala, kuma kamar yanda magabatan mu suka yi alkawari, abin da ya kama wannan watan Janvier zuwa Fevri za a samu ruwa da komi. To muna ga fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu.
Malama Zuwaira, menene fatan ki zuwa ga hukumomi?
Eh to fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi, alƙawullukan da suka dauka talaka suna ta murna, suna ta jin daɗi, za a cika musu alƙawali, su yi ƙoƙari su cika, kuma Allah ta yasu. kuma abu na biyu su kuma talakawa na addu'o'i da muke yi a gida ne a daji ne a masallataiya na unguwa da na wanta unguwa ma kaga ana yi ka tsaya kai in a ɗan Niger wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya da kuma za mu ƙara ci gaba Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah
to madalla malama Fatima mine ne kiran ki zuwa ga hukumomi
ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungumi mu muka rungume su muna fata ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa ubangiji Allah ya taya su riko su yi adalci mu dai a hudda mu daga wannan kangi
yawa yanzu kuma ana kiwo wajen malama Yabi
to wannan sojoji da suka kama miliki muna roƙon ubangiji Allah taya musu Allah kama musu amma abin da muke so dan Allah dan annabi a kamawa mata tunda mu ne gida mu ne komi kuma gashi muna cikin talauci tun mu da shi mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce in ta wata hanya masana'antu ce na wani jari ne duka muna fata Allah tilasa su ya taimake su su kama mana fatan mu wannan shekara sabuwa da ta zo ubangiji Allah ya sa ta zame mu mai alheri ubangiji Allah huda mu daga cikin kangin da nake ciki Allah taimake su sojina ubangiji Allah kama musu
to Allah dafa muku Hajiya Zuwaira kadan kenan daga cikin jerin kalubale da tsaka mai wuya da iyalai suka shiga a jamhuriyar Niger da kuma matakan da suke son ganin hukumomin kasar sun dauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa nan kuma zamu dasa aya a wannan shirin sai mako mai zuwa mu nufi kasar Ghana domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke nema hukumomi su zagi dantsi muna godiya ta musamman ga bakin namu mata iyayen giza Zainaba da Yadi da Fatsuma da kuma Zuwaira sai wakiliyar mu Tamar Abari da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A kokarin shi na baya-bayan nan ganin an kauce wa yaduwar yakin da ake yi a Gaza, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadi kan abin da ka iya zuwa ya dawo bayan da mayakan Houthi da ke Yemen suka kaddamar da wani gagarumin hari a kogin Bahar Maliya. Blinken ya shaida wa manema labarai a babban filin jirgin saman Bahrain na Manama a ranar Laraba cewa hakika sun samu hari mafi girma a jiya. Ya ce waɗannan hare-haren an kai su ne da taimakon ƙasar Iran da kayan aikin kimiyyar zamani da bayanan sirri da ma sauran bayanai kuma shakka babu mutane suna ji a jikinsu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah waje da hare-haren da 'yan tawayen mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan da ke bi ta kogin Bahar Maliya inda ya kiran da su gaggauta janyewa. Jakadar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce hare-haren da mayakan Houthi ke kaiwa kan jiragen ruwan kasashen duniya ba wai barazana ce kawai ga sha'anin tsaro ba amma har da barazana ga tattalin arziki da haddasa karuwar farashin abinci da magunguna da makamashi. Haɗin kan da sojojin Rasha ke yi da ƙasar Koriya ta Arewa domin ci gaba da yakin da take yi a Ukraine na janyo Allah wadai daga ƙasashen duniya ciki kuwa har da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Rasha ke da wakilcin dindindin a cikinsa. A jiya Laraba mambobin kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da Burtaniya, Faransa, Japan, Malta, Koriya ta Kudu, Slovenia, Amurka da Ukraine suka yi Allah wadai da muga hare-hare uku ta sama da Rasha ta kai a ranar 30 ga watan Disamba bara. Da ranar 2-6 ga watan Janairu. A ranar Laraba ne gidan talabijin ɗan ƙasar Belarus ya ruwaito cewa hukumomi sun aiki da wani rukunin yaren Ukraine da suka iso kwanan nan daga yankin Ukraine da Rasha ta mamaye domin ba su horo tare da sojojin ƙasar ta Belarus domin sanin yadda za su tsira a yayin tashin wutar gobara. Ukraine da ɓangaren 'yan adawa na Belarus sun yi zargin cewa Rasha ta gama baki da Belarus inda suke kaiwa da ɗimbin yaren Ukraine zuwa Belarus ta hanyar da ba ta dace ba, lamarin da masu caccaka suka bayyana da wata farfaganda da hure ma yaran kunne yadda za su kaunaci Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.